Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu auren ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen na kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa a yamai kan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. Masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da wannan shiri ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci a sabar 16 ga watan Afrilu shekara ta 2016 fatan an wuni lafiya sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai
sojojin Najeriya sun ce za su ci gaba da yaki da yan ta'adda tare da kwato mutanen da yan ta'addan suka yi garkuwa da su jamhuriyar Chadi kawo yanzu ba a fidda sakamakon zaben da aka gudanar a kasar ba Jami'a mai mulki a kasar Zambia wato Patriotic Front ta yi fitar da rahoton da mujallar nan mai suna Economics Intelligence Unit wadda ake wallafa a Burtaniya ta yi.
Ta gaishe ka.
Abubuwan suna da yawa a kalaman shi kansa shugaban Muhammadu Buhari. Yace ba a taba samun wata kasa da ta kawo dauki ta sama wa Najeriya ta taimaka mata tunda aka samu yancin kai zuwa yanzu irin yadda China ta yi mana fa.
Kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu a jihar Taraba kuma hankula sun fara kwanciya bayan tashin hankali da aka samu a gundumar Garbabi Ibrahim ka almasi Garba na tafi da shirin amsoshin tambayoyinku a gyara zama ga cikakkun labaran duniya
Masare assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa Sojojin Najeriya sun ce za su gaba da yaki da yan ta'adda tare da kwato mutanen da yan ta'addan suka yi garkuwa da su ciki ko har da matan nan yan Chibok da yan Boko Haram ke rike da su inji kakakin rundunar sojan Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar kakakin sojan Najeriya ce ba za su yi kasa a kuyo ba wajen nemo yan matan nan na Chibok tare da ganin sun mayar da su ga iyayensu ba tare da kwarzane ba General Rabi yana magana ne a yau Asabar bayan da ya fatali da wani sabon bidiyo da ake rarrabawa cewa yan matan Chibok suna nan da rai a hirar da janar din yayi da wannan janar rediyon ya bayyana hoton bidiyon a matsayin bayanin da bai kammalu ba kuma wata alama ce ta damuwar da yan ta'addan suka shiga sakamakon rashin sukunin da sojojin suka hana su yi yace duk da yake hoton bidiyon na yan Boko Haram din da ake nunawa da gaske ne yan matan ne amma yace suna amfani da shi ne a matsayin wani propaganda jarabe yayi kira ga kafofin yan labarai da kar su tsoma sojojin Najeriya cikin sa'in sa da yan Boko Haram game da wannan bidiyo da aka fitar yace burin sojojin shine su ci gaba da sa ido ga aikin da dokar kasa ta tara musu ciki ko hadda tabbatar da ganin sun durkusar da kungiyar yan ta'adda irin su Boko Haram sai dai kuma General Rabi ya ki yin bayanin yadda za su kubutar da yan matan na Chibok da ma sauran mutanen da kungiyar ta Boko Haram ke garkuwa da su sai dai ya jaddada cewa sojoji ba za su yi kasa a gwiwa ba ganin sun kwato yan matan na Chibok A can jamhuriyar Chad ko har yanzu ba a fidda sakamakon zaben da aka gudanar a kasar ba a ranar 10 ga wannan watan da muke ciki. Sai dai adawa sun ce ba shakka kuruunsu za su yi tasiri domin ko ga bisar dukkan alamu sai an sake zabe zagaye na biyu. Kuma ba za su yarda da duk wani sakamako ba sabanin abinda zaben zagaye na biyu zai samar. To sai dai wannan kalamun na shugabannin jami'an adawa alama ce ta nuna zaman daddar a kasar a halin yanzu. Domin kuwa an bato Muhammad Ahmad Alhabo shugaban jam'iyyar adawa ta Party for Liberty and Development wato PLD shi da mai magana da yawun shugabannin jam'iyyun takara na adawa suna cewa a shirye suke su sake tsayawa takarar zabe zagaye na biyu a kusan dukkan rufunan zabe domin ko ba wanda ya samu adadin kuri'un da ake bukata a zagayen farko a zaben na ranar Lahadi ta gabata Muhammad Ahmad Alhabo yace sun yi mamaki duk da cewa ba a fidda sakamakon zabe ba amma shugaba mai ci Idris Deby ya fara ce musu so amince da sakamakon da hukumar zaben kasa za ta fitar wanda za ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben Muhammad ya ce sam ba za ta sabu ba su yarda da wannan sakamako don haka suna kira da sake zabe zagaye na biyu kamar yadda dokar zabe ta kasa ta cewa ta shimfida hukumar zabe dai tana da sati biyu ne ta bayyana sakamako daga ranar da aka gudanar da wannan zabe Muhammad Zambada shugaban kamfe din shugaba Idris Deby yayi kira da daukacin yan takarar da su mutunta sakamakon idan an fitar da shi Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC. Jami'iya mai mulki a kasar Zambia wato Patriotic Front ta yi fitali da rahoton da mujallar nan mai suna Economics Intelligence Unit wadda ake wallafa a Burtaniya ta yi cewa shugabannin adawa na kasar ta Zambia Hakainde Hichilema na jami'ar United Party for Development UPND shine zai lashe zaben da zai a kasar na ranar 11 ga watan Agusta a cikin bayani da mujallar ta yi na cewa barin jami'ar PF zuwa jami'ar ta UPND ta da marawa Hichilema baya na da tsohon mataimakin shugaban kasar Guy Scott yayi wanda yana sauhun gaba a cikin tsohuwar jami'ar zai karawa Hichilema ta goma shi wanda hakan zai sa ya galaba akan shugaban da ke kankara ga mulki wato shugaba Edgar Lungu a zaben na watan Agusta sai dai Frank Bwala mukaddashin mai magana da yawun jami'ar PF ya ce wannan hasashe ba karshen gaskiya a cikin sa domin ko mutanen Zambia na bayan shugaba Lungu ya ce wannan hasashe san bai kusa da abinda yake zahiri a kasar ba ya ce jami'ar tana son kawai ta ji ko kuma ta san abinda wannan mujallar take cewa ne game da kasar ta Zambia a zabe zagaye na biyu Biwala ya ce yi sautari wannan mujallar ta sha yin hasashe game da zaben kasar Zambia amma kuma bai zamowa gaskiya haka kuma yayi watsi da rahoton da ke cewa marawa Hichilema baya da Scott yayi zai sa jami'ar adawa ta nasara wannan baya kusa da gaskiya kuma ba daidai bane a cikin kwanaki biyu an samu girgizan kasa mai nauyin gaske a kasar Japan wanda har yayi dalilin mutuwar mutane 37 kamar yadda kafofin yaɗa labarai na kasar suka ruwaito da ma wakilin wannan gidan rediyon da ke birnin Tokyo sai dai Prime Minister kasar Shinzo Abe ya bayyana damuwarsa na aukuwar wannan lamarin musamman ma ruwan saman da aka yi mai nauyi dauke da iska da ke kawo wa aikin ceto cikas a tsibirin Kyushu inda nan ne wannan mummunar girgizar kasar ta fi illa hukumar kula da yanayi na kasar ta ce girgizar kasar na yau a Sabar ya kai maki 7 hadi da wanda ya faru ranar Alhamis mai maki 5.4 kuma ya yi ta'adi kwarai da gaske gine-gine da dama sun zube a wannan girgizar kasar na yau Asabar ciki ko har da ginin wurin kwanan dalibai inda yayi dalilin mutuwar dalibai biyu
labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar to madalla jiya juma'a shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma gida bayan ziyarar aiki ta kwanaki 5 da kai kasar China na tambayi hadimin sa Malam Garba Shehu tasirin wannan ziyara
abubuwan suna da yawa a kalaman shi kansa shugaban Muhammadu Buhari yace ba a taba samun wata kasa da ta kawo dauki ta kama wa Najeriya ta taimaka mata tunda aka samu yancin kai zuwa yanzu irin yadda China ta yi mana ba
to
wannan take kenan a muhimman abubuwa
eh
za a yi magana yanzu kamar akwai wato uzuri da suka ba mu ba zan ce mar bashi ba kudi ya kai dala biliyan 6 wanda wani babban banki da gwamnatin ta ba da izini ya bude wannan hanyar ga 'yan Najeriya wato masu son shigowa da kaya daga China ka san yanzu yadda ake wahalar dalar nan to za su iya bude takardun shigo da kaya ta kudi na China na yuwa har zuwa kudi dala biliyan 6 wannan kaga ba karamin sauki aka kawo ga babban bankin Najeriya ba wanda yake fama da rashin dala a halin da ake ciki yanzu
to amma
banda wannan kuma akwai kamfanin kasuwa da suka je da sassan gwamnati wanda aka zauna tsakanin ɗan kasuwa namu da nasu na can wanda dangantaka kowanne suka so kulla zumunci abubuwan nan wani wutallan kamfanin wutar lantarki kamar wasu sun samu yarjejeniya na kafa wutar lantarki wasu ma babban titi za su bi daga Lagos zuwa Abuja wani irin titi irin jirgin ƙasa na cikin gari wato metro kamar na Lagos an yi wannan yarjejeniya akwai masana'antu iri daban-daban aka shirya su za su kawo jari a zuba a nan Najeriya.
To Haji Shehu abinda waɗansu da ke magana ko watakila ba a fahimci abin mane shine cewa ai tamkar Najeriya ce aka dauka aka jingine wa China kuma wato muka zamanto kwatankwace suna gani kamar mun zamanto bayi gare su dan a hali yanzu suna cewa kashi 80 cikin 100 na cinikayya da ake yi ribar ta kamar da shi shugaban kasa ya fada riba ita China ke da riba a wannan cinikayya kasuwanni hatta Zannabu kar yanzu yan China ke sakawa a Najeriya to kana ganin wannan dangantaka ba za ta ƙara budi wato masana'antu da ake kokari na cikin gida za su dada durkushewa ba
ai yanzu ita abin da China suke wa Najeriya alkawari
eh
maimakon a ce Najeriya ita ce kasa da abin wato suna so a dauka daga takar daga cinikayya zuwa kafa masana'antu
eh
saboda haka maimakon mu dinga rungumar kuɗi muna zuwa can mu siyo su ko kuma su kawo kaya mu saya su suke su dauko masana'antun da za su ringa sarrafa waɗannan kayayyaki a nan gida Najeriya
to
saboda haka kaga mu samu mutanen mu su samu aikin yi mu ma idan har kasuwar gida ta gamsu har mu ma mu dauka mu saida wa wasu
to
a kasashen waje zancen bauta ga China kullum bai taso ba
din
ne za a ce bauta ciniki ya zama bauta abin da yake faruwa yanzu idan kuma za mu buga irin wato dangantaka na cinikayya tsakanin Najeriya da wasu kasashe wato mutane za su mamaki irin yadda ɗan Najeriya da kansu tun ba gwamnati ta tura su ba yanzu Najeriya babu ƙasar da ɗan Najeriya suke ciniki da take da China
wannan ya kawo ne kan batun cewa an wasu ba suna cewa ai ɗan Najeriya da suke zuwa sayo kayayyaki a China suke kawo kaya gurbatattu cikin Najeriya kuma su ne in suka tafi China suke cewa China su a ba su bara gurbin kayayyaki da su kawo kasuwannin Najeriya an yi wannan batu a shawarwari da aka yi kuma waɗanne matakai za ku dauka eh ci gaba
wannan abu ai abu ne da yake ya damu shugaban kasa ya damu kowa a Najeriya kuma wannan ai ya samu tushe ne ga irin rashin kishin kasa da rashawa da cin hanci da kai katutu a Najeriya in ba haka ba ai muna da ma'aikatu yanzu kamar hukuma ta kayyade kayayyaki irin wato standard organization yanzu ai akwai tana da ƙwararrun ma'aikata da na'urorin da yau magani aka shigo da shi wanda ya gaza ka'ida tun daga tashin ruwa ba za a bari a yi shigo mana da shi ba ko jirgin sama amma abubuwan haka yake to wata ke irin yaƙi da rashawa da cin hanci da shi shugaban Muhammadu Buhari ya sa a gaba zai kawo sauƙi ga waɗannan abubuwa amma tabbas ƴan Najeriya muke da laifi shi ɗaya muke ko a China ba ma a China kowace ƙasar duniya abin da ka je ka ce kana so ba shi zai ke da maka ba za a baka abin da baka nema ba ne
Rahotanni daga jalin gofadar jiya Taraba suna nuni da cewa hankula sun fara kwanciya biyo bayan zubda jini da aka yi a gundumar Garbabi al'amari da har wasu jami'an gwamnatin jihar suke dangantawa da harin Boko Haram. Amma wani majalisar dokokin jihar ya kira taro na manema labarai inda yake karyata wannan ikirari Ibrahim Abdulaziz yana da cigaban wannan rahoto.
A wajen wani taron manema labarai a jalin gofadar jihar dan majalisar dokokin jihar Taraba da ke wakiltar yankin Honorable Umar Yusuf ya ce ma abin takeici ne yadda wasu yanzu ke kokarin danganta lamarin da rikicin Boko Haram. Haka nan kuma dan majalisar ya ce ma hotunan nan da ake ta yadawa ta kafar sada zumunci na bogi ne domin neman sake tada hankulan jama'a.
Akwai abin da mutane suke ta yadawa. Wani yana cewa wannan da ya dangana ga mutanen Boko Haram ne. Gaskiya akwai ban takeici, akwai bakin ciki kwarai a ciki. Akwai kuma abu hotuna da suke ta yadawa ta hanyar yanar gizo wanda wayannan duka ƙarairayi ne na banza da wofi.
Ita ma dai hadakar kungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah ta kira wani taron manema labarai inda ta mai da martani game da kamun da rundunar ƴan sandan jihar ta yi wani shugaban Fulani da cewa shine ma ya kitsa wutar rikicin. Tun farko dai kwamishinan ƴan sanda na jihar Taraba alkali Shaba ya ce sun kama wani jihar mai suna Ayuba Ishaku da cewa a gidansa ne ya kitsa wutar rikicin. To sai dai kuma tuni hadakar kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya miyatti Allah ta mai da martani inda ko ta ce ba ma haka zancen yake ba. Alhaji Sabi Muhammad Tukku da ke zama shugaban kungiyar a Taraba ya ce su yi mamaki game da waɗannan kalamai duk ko da cewa sun sanar da rundunar ƴan sandan jihar abin da ke faruwa tun farko. to amma ko yanzu ake neman sauye zancen.
Muna so mu ga yamma duniya su sani cewa binda commissioner yan sanda na jihar Taraba yayi bai yi shi bisa ka'ida ba, ya nuna kan cewa wataƙila ya dauki wani bangare ne ya bar wani bangare. Zan yi mamaki mutumin da ardon da aka gayyace shi akan cewa ka zo mu ji abin da yake faruwa a gare ka, aka dauki shi aka kawo shi Jalingo aka fidda shi gaban yan press kan cewa shi din nan shi hada baki da Fulani ko kuma wasu su je su kona ko kuma su kashe wasu. Wannan bin ya ban mamaki shi kansa wanda aka kawo bai sa abin da ya faru ba, don ma ba ga mishi abin da ya faru ba. Ni kaina na buga ma commissioner yan sanda nake ga mishi cewa ga report da na samu abubuwa fa na faruwa a daji, an kakkashe jama'an mu, an sassare shanukansu, sai na buga masa sai shi to ba da ma zai zo office. Zo haka nan da abin da muke da shi a namo yanzu kafin na sake duba wasu mawa da mutane fiye da 50 wanda aka kashe su, wasu an dauke su an zubar da su gabakin a cikin ruwa, wasu an tone rami an binne su. Zaka samu ga riga ba mutum, an shirya rigansa an shirya wundonsa baya na. Sannan shanu kai kuma har ga Allah yanzu haka nan shanu wanda aka kashe su aka sassare su sun fi 400.
Wannan jiha Taraban da Acte Daria Desen Isaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaran labarai Mrs. Silvanus Giwa ya ce gwamnatin jihar ba za ta kula mun cewa duk wani da aka kama na da hannu a wannan tashin hankalin ba. Kawai yanzu dai tuni ba aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin da maimaito da doka da oda. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo.
Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 11:17 na safe. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za mu ji kashi na uku na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu game da shahararren mawaƙin nan da ya rasu kwanan baya, wato Alhaji Sani Dan Indo, Shu'aibu Idris Kofar Fada, Ishaq Abdullahi Rima Bena, Husaini Dangwata Karasuwa, Malama Safara'u Zamani Almajirawa da dai sauransu na daga cikin waɗanda suka yi wannan tambayar. To amma kamar yadda na faɗa a makon jiya, da yake har yanzu maganar Jamhuriyar Nijar ake, za mu ji kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin ƴancin Nijar. Masu tambayar kuwa su ne Bafa Haruna Bajoga da Abdullahi Bature Bajoga. Ga ci gaban ansar da wakilinmu a Nyamai Yusuf Abdullahi ya samo daga shugaban jami'ar Tawa Profesa Ado Muhammad, wanda ya ce
abinda Faransa ta zo ta yi jirwaye mai kamar wanka, jirwayen bai yi ba sai da kalkashin mulkin Zuhru Hammani ne aka samu.
Kenan anan ana iya cewa RDA ita ce ta yi fafutukar samun wannan ƴancin kai.
Ba ita kadai ba, ba ita ita ce ta yi. Na haɗa maka na ce da ƴan ƙungiyoyin kwadago da na ɗalibai da tsohon soji da sarakunan gargajiya suka mai tsakaini tsakiya sai an samu mulkin kai. Ba RDA ita kadai ba, an aka ce RDA ita kadai an yi kuskure. Hatta Tawaba ma suka matsa kai da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya, ƴancin kan ya zama dole ne ko da yake jirwaye ne mai mawanka.
To Profesa, kan maganar shi wannan ƴancin kai, shin akwai shi ƴancin kan ko kuma suna kawai ne?
Na ji daɗin wannan tambayar da kai, tana da ma'ana kwarai. Ai kaji tun ɗazu ina unhaji da kalmar jirwaye mai kamar wanka. A ƙashin gaskiya babu ƴancin ka, an dai yi sassabci ne bisa ga mallaka. Mallaka ce ta ɗauki wani sabon fari mai kamar ƴancin kai, in babu ƴancin kai daga inda baka da asirin askarawan wata ƙasa ke da asirin, baka da ikon ma'adananka ka saida su ga wanda kake so, koko ka sa kudin farashin da kake so, daga inda baka da mallaka wasu abubuwa wanda suke baka ai baka da ƴancin kai. Duka kasashen Afirka da ka gani ba Niger ba, babu wata ƙasa mai ƴancin kanta, sai dai a riƙa kare da sauho. Kare da sauho ne ake yin tsugunne kafin mutum ne da gidansu da iyalin shi, sai wani ya sai mai abincin da za a ci, sai ya biya mai wuta, ya biya mai ruwa, ya gyara mai gidan shi. Ba a iya cewa mutum yana da ƴancin kai. Mu ƙasashen Afirka ba mu da ƴancin kai, tunda ba mu iya kora ma bakin mu kuda. Daga bakin inda ba ka iya kora ma bakin ka kuda, ba ka da ƴancin kai.
Wato wannan yana da nasaba da talaucin da ƙasashen Afirka suke fama da shi.
Da ba su iya hita sai daga wuta, in ka ɗauki wasu ƙasashe na Afirka ma albashin ma'aikatansu ma sai an biya musu. Zaɓe in ba za sai an ba su kuɗi. In an ce ku yi zaɓe, in ba a yi zaɓe, in ba ku yi zaɓe, in ba an ba ku kuɗi, sun yarda da zaɓen ko ba su yarda da zaɓe ba, sai su yi zaɓe a gani ko. Daga inda ba ka iya hita sai daga wuta, ba ka iya kora bakin ka kuɗin, ba ka da hinci. Don haka ƙasashen Afirka ya kamata su tashi. Su yi firmin janya, su yi kamar yadda Rasha ta yi, su yi kamar yadda China ta yi. Yanzu China tana iya kanta kowace ƙasa ta yi abin da take so, saboda ka gani tana iya ƙera abubuwa na biyan bukatun mutanenta har ta watsa shi a duniya. Yanzu in ka sai Hitler ta China ce, in ka sai agogo na China ne, in ka sai wani abu na hasken rana na China ne, in ka sai wasu motoci na China ne ko na Japan. Kaga ba ta zama ra'adar ni ba kenan. An ka ɗauki ƙasashe kamar su China, kamar su Japan da sauransu wanda ake kira da BRICS, wato kamar Brazil da Russia da China da Afirka ta Kudu, ba su zama ra'adar ni ba, su ne ƙasashe masu tasowa. Suna gwagwarmaya da sauran ƙasashe masu ƙarfi na duniya. Suna so ma su wuce su su yi abinci sai dai su saida, ya ishi ƙasar su har su saida, komi sai su saida. Wasu 'yan shekaru nan bashin Amurka China ta saye shi. To kaga wannan kana iya tsaya ka yi magana gaba gani, tunda kana da ƙarfi sosai, amma baka da ƙarfi ai goto ne.
Sai kuma kashi na uku na amsar tambaya kan tarihin marigayi mawaƙi Sani ɗan Indo. Idan masu tambayar na saurare, ga ci gaban ansarku daga bakin Malam Shehu Yusuf Kura.
Yanzu na gaya maka ina da kasar na ɗan Indo ya fi ɗari a gurina. Amma shi ɗan Indo bai mori ko sisin ko wannan kasar da aka sayar mun. Tun ana sayar da kasar naira ɗaya, tun ana sayar da shi silai biyar, har aka zo ana sayarwa naira, har aka zo ana sayarwa naira biyu. Yanzu naira 500 ne kowane kasar ɗaya. Amma in za a sayar da guda 1,000, ɗan Indo ba zai mori komai a ciki ba.
Ikon Allah.
Saboda haka
saɓanin yadda abin yake nan ƙasar kenan.
Yawwa, saɓanin nan ƙasar cewa in kai waka ba ma wanda zai sa ta a rediyo a ji sai ka samu wani abu a ciki. Yanzu ba Michael Jackson ya mutu ba, amma kullun 'ya'yansa da danginsa cin moriya kiɗansa suke. Saboda duk sannan aka buga sabon CD ko wani abu na Michael Jackson sai an ba su wani kuɗi. Amma a makaɗanmu na Hausa kuwa, ran da ka je kai waka ko a Wafa ko a Niger ko a Kings Garden ko a wani guri, in ka tashi abin da ka samu nan take wanda ya baka naira 100, 200, 300 shi za ka haɗa ita ce ribarka. Yanzu ka ɗauki Musa Ɗanba'u, a yanzu dai a makaɗan Hausa da suka saura babu mashahuri kamar sa. Yanzu ka dubi Sani Aliyu Ɗandawo, har ma ya bar waƙar. Yana nan a garinsu sai dai ino ma kawai, saboda ba wanda zai iya kiransa ya ɗauko naira 40,000 ko 50,000 ya bashi yi masa waka. Saɓanin da kuma in yai wakar ya buga ta shikenan, an riga an manta da shi, ba zai samu komai ba. Saboda haka makaɗanmu na Hausa dama don haka suke da iyayen gida. Ai kaga Shata ubangidansa shine sarkin Daura, Allah ya ji kansu. Bayan sarkin Daura ya mutu, ɗan Kabo ya ɗauka, Allah ya ji kansa. Nan Musa ɗan Ƙwairo sarkin garinsu shine ubangidan. Saboda haka kowane makaɗin Hausa za ka ga saboda i samu rayuwa ingantacciya, ina da ubangida wanda shi zai ɗauki cinsa da shansa, sannan zai ɗan fita ya samu kuɗi. Amma magana ta gaskiya, makaɗanmu na Hausa ba sa samun komai, ba sa samun ribar komai, kuma suna da basira. Kuma a yanzu da suke ƙarewa a hankali a hankali, za ka ga cewa kalmomin Hausa masu kyau, Ibrahim, yanzu ba mu iya riƙe su. saboda ba mu da makadan da za su yi amfani da su. Da can kuwa in baka san wata kalma ba, in ka ji jinki ya fade ta, ko Sani Ali Dan Dawo ya fade ta, ko shi Ali Dan Dawo ya fade ta, za ka je ka bincika ka ga mecece ma'anar wannan kalma. Yanzu ko babu.
To yawa Mallam Shehu, ko da yake bai cikin tambayoyin da masu sauraron mu suka yi, tunda mun tabo na san za su so ka bayyana yadda kake ganin mawakan Najeriya ko kuma mawakan Hausa za su ci moriyar hazakar da Allah ya ba su dan su raye Hausar.
To wannan shine babban jidalin da ke gaban mu. Misali, Allah ji kanshata, ba dan da Irogawo da kuma Dahiru Modibo da Radio Television Kaduna ba, aida ba wanda zai san basirar shata. A yanzu kuwa gidajen rediyon mu na Najeriya basu damu da makadan mu na gargajiya ba. Basu damu da Shehu Ajilu ba, basu damu da Musa Danbada ba, basu damu da Kala ba. To shi kuma maroki kamar inda na gaya maka, idan yazo mararrabar Jos yazo yayi waka, so wannan akai wa wakar so yake ya ji ta a duniya. A lokacin nan ne zai iya daukan abin sa mai nauyi ya ba maroki ko ya ba mawaki. Amma idan har gidajen rediyon mu suka ci gaba da yin watsi da makadan mu da mawakan mu na gargajiya waɗanda suke amfani da kayan kida na gargajiya, waɗanda suke yin waka irin ta Hausa ta gargajiya, to makadan Hausa ba za su fito ba, saboda su anan ba za su iya cewa idan an yi musu faifai aje a sayar a kawo musu wani abu ba. A'a, yawan sa su da ake a gidan radio, yawan farin jinin su kenan, yawan farin jinin su kuma yawan yadda za a gayyace su a gidan biki da suna kenan. Yanzu zaka ga ana ta yin bukukuwa a kasar Hausa, amma sai a gayyaci irin waɗannan yaran masu yin kiɗa da jita da piano da sauransu, maimakon a kamar yadda ake yi da in za a yi biki shahararre a gari, sai a ringa cewa ai Alhaji wani ya gayyato hashata, sai kaga an yi na an kwana ana kiɗa shata ina samun kuɗi, sai kaga an yi na an kwana ana kiɗa kaga Audu Zirin Dan Duna ko Tallami Nasarawa yana samun kuɗi. Amma yanzu tunda ba a fito da su, ba a ma san basirar su ba, ba a ma san me yanzu in ka dauke shi Musa Dan Badan da Shehu Ajilu din da shi Musa Dan Bau din, yanzu wane ne makadan da kake ji? Ba wani sababbin makada da suka taso. Saboda haka gidajen radio a gani na su ne ya kamata su zauna su ga al'ada da ɗabi'a da komai da komai na Hausa ya kamata su kare. Ba a ce kar a sa kidan zamani da Allah ya kawo mana da matasa suke ji ba, amma dai yanzu a nan kasar kullun sai an sa waƙar Dolly Parton, kullun sai an sa waƙar Michael Jackson, kullun sai an sa waƙar James Brown, kullun sai an sa makadan su tsofaffi waɗanda shekara 30 ko ma fiye da haka sun mutu, amma har yanzu ana nuna su a talabijin, ana sha'awar kiɗan su, ana sayan waƙoƙin su. To a Najeriya ma dole sai an yi wannan.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin ƴancin Jamhuriyar Nijar da kuma ƙarshen tarihin marigayi Sani Ɗan Indo. Yanzu a madadin Profesa Ado Muhammad na Jami'ar Tawa da Mallam Shehu Sukura da ke nan Amurka, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To a gaida malamai sashen Hausa na muryar Amurka ke magana ga tashin muhimman kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Sojojin Najeriya sun ce za su ci gaba da yaki da 'yan ta'adda tare da kwato mutanen da 'yan ta'addan suka yi garkuwa da su, ciki ko har da 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram da ke riƙe da su a halin yanzu, in ji kakakin rundunar sojan Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar. Kakakin sojan ya ce ba za su yi ƙasa a gudu ba wajen nemo 'yan matan nan na Chibok tare da ganin sun mayar da su ga iyayensu ba tare da ƙwarzane ba. Jan Rabe yana magana ne yau bayan da ya yi fitali da wani sabon bidiyo da ake rarrabawa cewa 'yan matan suna nan da rai. A hirar da janar ya yi da wannan gidan rediyon, ya bayyana hoton bidiyon a matsayin bayanin da bai kammalu ba, kuma cewa wata alama ce ta damuwa da 'yan ta'addan suka shiga sakamakon rashin sukun da sojojin suka nasu. A Jamhuriyar Chad ko kawo yanzu ba a fitar da sakamakon zaben da aka gudanar a kasar ba na ranar 9 ga watan nan da muke ciki, sai dai adawa sun ce ba shakka kuri'unsu za su yi tasiri, domin ko ga bisa dukkan alamu sai an sake zabe zagaye na biyu, kuma ba za su yarda da duk wani sakamako ba sabanin ayi zabe zagaye na biyu na zaben. To sai dai wannan kalamun na shugabannin jami'an adawa alama ce ta nuna zaman daddara a kasar. An ambato Muhammad Ahmad Alhabo, shugaban jam'iyyar adawa ta Party for Liberty and Development, wato PLD, shi da mai magana da yawun shugabannin jam'iyyar adawa na cewa
To masu sauraro abin da sauke nan cikin shirin nama daidai wannan lokaci sai kuma can ba Alisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da mu tattauna. Kamin na madadin ladan Ibrahim ya wadda ya taya ni gabatar da shirin da Caleb Gitacho wadda kula da kin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma injiniya da ya rika masa anan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.